Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe, shirin matasa da wannan yammacin Alhamis 3 ga watan Disamba. Assalamu alaikum da fatan dukkuna cikin koshin lahiya. To yanzu haka muna tare da ku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Da kuma ta gidan rediyon amfani FM a birnin Yamai, masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Dama kowace Alhamis shirin yau da gobe akan kiwon lafiyar matasa ne, maza da mata. Kuma da yake ɗaya ga watan Disamban kowace shekara, rana ce ta mai da hankali kan ƙwayar cutar HIV mai haddasa AIDS ko SIDA da kuma mutanen da ke fama da wannan cuta. Yau shirin yau da gobe zai mai da hankali kan wata ƙididdigar da ta ce a cikin mutanen da ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV mai haddasa AIDS ko SIDA a Najeriya, kashi 63.5 mata ne, kwatankwacin maza kashi 36.5.
To ganin waɗannan alƙaluma masu ta da hankali kuma wato domin mu duba wannan batu kuma mu ji dalilan da suka sa mata suka yi maza yawa cikin masu ɗauke da ƙwayar cutar HIV da cutar AIDS, yau ma mun sake gayyato Malam Lawal Abubakar, mataimakin daraktan ma'aikatar kula da lahiyar jama'a ta jihar Kaduna, wanda zai taimaka mana da bayanai akan wannan al'amari. Za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa a ganinku ya aka yi mata suka yi maza yawa cikin masu ɗauke da ƙwayar HIV da cutar AIDS a Najeriya. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
Kamar yadda na ce a baya, a cikin mutanen da ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV mai haddasa AIDS ko SIDA a Najeriya, ƙididdiga ta nuna kashi 63.5 mata ne, kwatankwacin maza kashi 36.5. A ganinku, yaya aka yi mata suka fi maza kamuwa da wannan ƙwayar cutar? Ga yadda da yawa daga cikinku suka amsa a Facebook.
Wannan aiki ne na cin amana da wasu maza suke ma mata, wallahi. Wallahi mu ji tsoron Allah mu kiyaye haƙƙin da Allah ya ɗora mana, musamman ma maza, wallahi. Allah yana madakata, ku ajiye matanku a gida, ku je wajen wasu waɗanda ba su kai matanku na gida mutunci da tsafta ba, daga kuma lada, amma duk kun watsar. Allah ka sa mu hiƙarhin zukatanmu, ka raba mu da muguwar masiha. Saƙo daga Amina Sa'idu Bauchi.
Mafi yawan maza ba su iya tarayya da mace ɗaya, sau da yawa ka zaga namiji yana neman mata kala-kala, duk da ya san yana ɗauke da ciwon zai ringa neman mata. Shi ya sa mata suka fi maza yawan kamuwa da ƙwayar cutar HIV. Saƙo daga Samira Yunusa.
Dalili ko shi ne yawancin maza munafukai ne, saboda kai ne kana da mata huɗu kana ɗauke da HIV, ga na waje kai kaɗai ka yaɗa mata 10 ko sama da haka. Saƙo daga Rabiatu Abdullahi Lere.
Haƙiƙa ni a nawa tunanin ina ganin hakan yana faruwa ne ganin yadda wasu daga cikinmu ba mu da kamun kai. Ga yawan fita yawan banza da hulɗa da mutanen banza, idan har namiji ɗaya zai iya kamuwa da cutar HIV ko SIDA, haƙiƙa zai iya yaɗa ma mata da dama. Misali idan yana da mata huɗu zai iya sanya musu, haka kuma zai iya fita waje ya samu matan banza duk ya sanya musu. Saƙo daga Maimunatu AA Kuriga, matar Jamilu Musa Sabon Layin.
Mahi yawan matan da ke ɗauke da wannan cutar gaskiya ba su san hawa ba, ba su san safka ba. Mazan ke zuwan musu da ita, namiji ke hita har ya hadu da wata, su ake wa aski da yankan kumba da dai sauransu. Sannan wani mai gidan matan shi hudu ko uku duk yana iya samu su, sako daga Najiya Usman Tihuntuwa.
A gaskiya dole mata su fi maza yawa akan wannan cuta. Idan kai la'akari da yawan masu mata fiye da daya sun fi kowa yawa, don haka dole su fi maza yawa. Da fatan Allah ya tsare mu, su kuma masu wannan Allah ya ba su lafiya, amin. Sako daga Gambo Barau, Fataskum.
Yau da gobe hakika kun dauko batu mai matukar muhimmanci. Ba komai ya jawo mata masu cutar sida ko HIV suka yi maza yawa ba, illa ta kasu ta rabu. Za ku ga wani namijin zai je ya kwaso wannan cuta sai ya mercy ba tare da ya hada wa kowa ba. Gashi kuma yana da mata biyu ko uku ko hudu, sai ya ta zama da su a haka har sai sun harbu da wannan cuta. To wannan yana taimakawa mata su yi maza yawan kamuwa da wannan cuta. Da fatan za a kiyaye don karin lafiyarmu da ta iyalanmu. Sako daga Sade Sa'idu Daura.
Ai dalilin a fili yake, zaka samu namiji daya da ke dauke da cutar kanjamau yana mu'amala da mata barkatai, nan da nan sai kaga ya baza cutar. Dadin dadawa zaka samu namiji na da matan aure fiye da daya a gida, sai ya je waje ya dauko cutar ya yada ta gare su. Sako daga Yahaya Magaji Hammadu.
Hakika yau da gobe wannan alƙaluma da aka hitar da ke nuna mata sun yi maza kamuwa da cuta mai karya garkuwar dan adam wato sida HIV AIDS a Najeriya bai zo mana da mamaki ba. Ganin irin yadda wasu mata ke wulakantar da kansu da zubar da martabar da Allah ya ba su ta hanyar shiga sana'ar karuwanci, inda zaka ga kowane kwashe-kwashen namiji yazo za su yadda ya sadu da su dan kawai su samu kuɗi. Sannan maza suna da rigar kariya na kororon roba wato condom a lokacin jima'i, wanda hakan na matukar taimaka musu wajen kaucewa kamuwa da cututtukan da matan ke dauke da su. Haka zalika idan namiji daya kamu da cutar yana iya yada ma mata hudu kafin ta bayyana a gare shi. Muna kira ga gwamnati da hukumomin kiwon lafiya da su kara kaimi wajen taimaka ma waɗanda ke dauke da wannan cuta ta sida da magungunan da ke rage radadin cutar. Da kuma ƙara wayar da kan al'umma hanyoyin da za a kauce makamuwa da wannan cutar ta kanjamau. Da fatan waɗanda ke ɗauke da wannan cutar ta kanjamau, Allah ya ba su sauƙin rayuwa. Waɗanda ba su ɗauka ba, Allah ya ƙara kiyaye mu da kamuwa da ita da sauran cututtuka makamantansu. Sako daga Comrade Zakara Adamu Kwantagora, shugaban ƙungiyar A Taimaki Al'umma Club Jihar Niger.
To yau da gobe na ji ra'ayin mutane da yawa na zargin wai maza ne masu aure suke kwaso wannan cuta su shafa wa matansu na aure. To in haka ne, me za a ce game da mazan da matan da ba su da aure kuma suna dauke da HIV? Gaskiya ne, na yadda mata masu dauke da cutar sun fi maza yawa. Kira na ga mata shine, kar su yadda wani kato ya yaudare su da abin duniya ya kai su ya baro su. Kuma maza su ji tsoron Allah da ranar sakamako. Allah ya kare mu gaba daya. Nagode. Sako daga Aliyu Adamu Babawo Unguru.
To masu saurare, kamar da muka ce muku yanzu haka dai muna tare da Malam Lawal Abubakar, mataimakin daraktan ma'aikatar kula da lafiyar jama'a na jihar Kaduna. Zamu tattauna da shi, zamu mika mishi tambayoyi da yawa game da wannan al'amari. Ku kasance tare da mu. Salamu alaikum Malam Lawal, ina wuni?
Ya lau hajiya.
Sannu kana lahiya, ya ayyuka?
To an gode mu Allah.
To ga munan wannan babban magana, kuma an ce magana mai ma ba da tsoro, wannan kashi 63.5 cikin 100 aka ce mata ne daga cikin waɗanda ke ɗauke da wannan ƙwayar cuta, kuma ka ji amsoshin masu sauraron mu. Me zaka ce akan wannan waɗannan alƙaluma, da gaske ne kuwa?
To alhamdulillahi hajiya, mu da ke wannan aiki na kula da ko kuma ainihin kawar da cutar sida, wanda muke da alƙaluman ƙididdiga yau da kullum kusan kowane wata, wannan abu bai zo mana da mamaki ba. Saboda ko jiya ma da muka yi taro, ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke gwaje-gwaje a cikin al'umma, abinda suka fito mana da shi kenan cewa za ka tara mutane guda 100, mata 100 da maza 100 to idan kai mu mazan nan zaka tare kilo guda 10 ne ke da ayin cutan amma an kai mu mata 100 sai ka tare kusan zaka tare guda 40 ko 50 suke da wannan kwayan cutan saboda haka bai zo mana da mamaki ba
yawa to malalawal kai a naka gani me yasa mata suka hi maza yawa idan ana magana wannan cuta ta
alhamdulillahi akwai dalilai da yawa da za su sa mata su maza yawa dalili na farko dai halittar da Allah ya yi ma namiji da mace akwai bambanci domin kamar yanda aka sani a Najeriya da sauran kasashen da ke fama da wannan ciwo wannan cuta an kashi fiye da kashi 90 waɗanda suka dauke ta sun dauke ta ne ta hanyar yin jima'i tsakanin namiji da mace to idan aka dibi al'auran namiji za a ga cewa tana da ƙarfi sosai kuma in aka dibi al'auran mace za a ga cewa a cikin al'auran bai da ƙarfi sosai kuma na biyu shine namijin ya lokacin da ake saduwa akwai idan yana dauke da wannan kwayan cutan tana a cikin maniyin shi kuma yakan zuba wannan maniyi a cikin gaban mace to kin ga kenan gashi ainihin cikin gaban ta bai da ƙarfi ga kuma maniyin da ke dauke da wannan kwayan cutan na da yawa to rashin ƙarfin wannan halitta zai sa nan da nan kwayan cutan za su sullube su ratsa ainihin gaban mace su shiga su kama ta amma shi namijin tun da gaban shi na da tauri kamar yanda fatan jikin shi ke da tauri to zaka ga ko da ma macen na da shi in ba yana da wani rauni ba ko kurji to ba zai iya kamuwa da wannan cuta nan da nan ba dalili na biyu kuma shine idan muka dubi abin ta fuskan al'ada musamman ma ga kasashen Afirka musamman Afirka ta yamma zaki ga mazaje suna danna haƙƙin ƴancin mata wajen ra'ayi abin da nake nihi anan shine idan mace tana da namiji namijin nan macen nan tace tana son ya amfani da kwararren roba yana iya kin cewa shi ba zai yi ba ya tilasta ta ya hana ya danne mata wannan ƴancin na lalle sai ya amfani da wannan kwararren roba to saboda tsoro da al'ada sai matan ta amince ba tare da an yi amfani da wani kariya ba namijin nan ya amfani da ita to wannan al'ada na danna haƙƙin mata musamman ga mazaje yakan taimaka mazaje su ta yada ma mata wannan cuta dalili kuma na uku shine bincike ya nuna a kasashe masu tasowa musamman ma a Afirka ta yamma kusan kashi 80 na mata ba su gama secondary school sauran kuma da ƙyar suke ma gama primary school to ya nuna kenan kusan kashi 70 zuwa 70 da wani abu na mata ba su iya rubutu da karatu ba kuma akwai dangantaka tsakanin ilimi da kuma ainihin daukan cututtuka domin lokacin da mace take secondary ana nuna mata muhimmancin yin jima'i irin cututtukan da za ta dauka wajen yin jima'i wannan ilimin da ta samu yakan taimaka mata wajen kare ta daga kamuwa da waɗannan cututtuka har da cutan sida to idan kashi 80 na matan mu ba su da wannan ilimi kaga ya nuna nan da nan za su ta yin halayya masu hadarin gaske kamar yin jima'i ba tare da kariya ba kuma wannan zai iya sa su kamu da wannan cuta dalili na hudu kuma shine akwai doka musamman wannan cuta ma ba wai ga mata kadai ba babban hadarin da muka gani shine wannan cuta ta fi yawa ga mata matasa waɗanda suke tsakanin shekara 13 zuwa shekara 19 dalili kuwa shine su waɗannan mata ba a dauke su yara ba kuma ba a dauke su manya ba sannan duk ainihin fadakarwar da muke yi muna yi ne ga manya-manyan mutane sun cutan yanzu ta ragu ga manya-manyan mutane ta zo ga matasa musamman ma mata domin mai kuma idan su waɗannan matasan suka je neman a gwada su doka ta hana ma'aikatan asibiti su gwada duk wani mutum wanda yake ɗan ƙasa da shekara 18 in dai ba iyayen shi suka yarda ba saboda haka nan an hana waɗannan yara su je asibitoci ko wuraren yin wannan gwaje-gwaje su ma ma'aikatan suna jin tsoro kar su zo su gwada su iyayen su zo su far musu da faɗa har ma abin ya je ya kai kotu kaɗan kenan daga cikin dalilan da ya sa mata suka fi shan wahala kuma suka ta kamuwa da wannan cuta kuma musamman ma matasa ɗan tsakanin shekara 13 zuwa 19 abin ya fi shafa.
Malam Lawal, wannan magana da kai ta cewa kamar matasa musamman mata ɗan ƙasa da shekara 18 ba za su iya zuwa a gwada su ba sai da iyayensu. Ga doka ta ce ba za a gwada ‘yan ƙasa da shekara 18 ba, amma muna samun ƙananan yara shekara 12, 13, 14, 15 an ce sun isa aure, amma gashi a gwada su a ga in suna da cuta, wannan cuta an ce doka ta hana.
Eh, wato da yake wannan matsala ta shafi ainihin al’adan mutane da kuma addini, kuma akan samu matsaloli da yawa a wajen aiwatar da shirye-shirye. Alal misali yanzu idan aka ce za a ɗauko doka a hana mata aure, to za ki ga shugabannin addinai da shugabannin al'umma za su iya cewa an danne musu haƙƙin ‘yancin da addininsu ya ba su. To abinda ya sa ba a son waɗansu ƙasashe ido ba su ɗage wannan dokan ba, shine saboda matsalolin da ake samu daga wajen iyaye, kuma wannan ya taso ne saboda rashin ilimi. Za ka ga alal misali cikin tarurrukan da muke yi waɗanda suke zuwa makarantun secondary domin su gwada ainihin waɗannan matasan, idan suka je za ka ga cewa shugabannin makarantun za su ce idan iyaye ba su ba da izini ba su ba za su bari a yi ma waɗannan yara ba, domin in aka yi musu suka je da sakamakon gida iyayen za su zo musu da kushi da neman wane ne ya ba su izinin su gwada yaransu. To wannan ba ƙaramin matsala ba ne musamman ma a ƙasashe masu tasowa, wanda yanzu haka ƙungiyoyi masu neman ‘yancin ɗan adam suna nan suna matsa ma gwamnatoci da cewa lalle ganin yadda wannan cuta yanzu take ainihin na ƙasa da kashe waɗannan yara, lalle tilas ne su ma mutane ne ‘yan adam a yi dokan da za ta ba su dama su je a yi masu wannan gwaji idan suna da bukata.
Yawa, Malam Lawal, akwai kamar bayanin da ya nuna cewa akwai kamar ‘yan mata dai haka shekara 15 zuwa 24 waɗanda yawa kamar yawanci suna cikin sabbin kamuwa da wannan ƙwayar cuta ta HIV mai haddasa cutar AIDS, kuma akwai ƙididdigar da ta nuna cewa kashi 80 cikin 100 na duka ‘yan matan da ke ɗauke da wannan ƙwayar cuta suna ƙasashen baƙaƙen fata Afirka ne. Yawa, to wannan wani irin nazari kuka yi game kamar waɗanne hanyoyi za a ga kamar wataƙila akwai su sabbin hanyoyin saduwa da matasa ke amfani da su waɗanda wataƙila suke sa yaran matan da ba su yi aure ba kamuwa da wannan ƙwayar cuta?
To Hajiya, na ji daɗin wannan tambaya da kika yi. Idan kika ribi cutar sida za ki ga cewa hanya ta biyu da ake iya kamuwa da wannan cuta shine daga uwa zuwa ga ɗanta. Idan mace tana da cutar sida ta ɗauki ciki, idan bata je ta sha magani lokacin da take da wannan cikin ba, akwai haɗarin cewa jaririn da za ta haifa yana ɗauke da wannan cuta. To abinda muka lura a waɗannan yara da kike magana ‘yan shekara 13 zuwa 24 shine tun lokacin yanzu fiye da shekara 20 ko 30 da wannan cuta ta bayyana, kuma akwai mata da dama waɗanda suka ɗauke da wannan cuta suka haifi yara waɗanda ke ɗauke da wannan cuta, musamman ma a ƙasashe masu tasowa kamar Afirka. Saboda haka nan bincike ya nuna fiye da rabin waɗannan yara da aka bincika an gano cewa sun ɗauki wannan cuta ne ta hanyar daga uwa zuwa ga ɗa, tun suna cikin ciki suka ɗauki wannan cuta har Allah ya sa suka rayu suka fara girma. Daya kenan. Sannan na biyu kuma shine sauran da ba su kamu da wannan cuta ba, za ki ga cewa saboda ainihin akwai banda rashin ilimi, akwai talauci musamman ma a ƙasashen Afirka. Bayan ga rashin ilimi ga talauci, so waɗansu azzaliman mazaje sukan yi amfani da wannan talauci, musamman ma a al'adarmu za ki ga an sa irin waɗannan yara ‘yan shekara 9 zuwa 13 suna tallace-tallace. To idan suna yin wannan tallace-tallacen, wasu azzaliman mazaje na iya rudansu da kuɗaɗe su yi ta amfani da su. So al'adarmu ta barin mata har ma da kananan yara suna yin tallace-tallace yana saka su cikin hadarin kamuwa da wannan cuta. So waɗannan dalilai manya guda biyu musamman ma kasashen Afirka su ne suka sa yawan waɗannan yara. Sannan kuma gashi ka maimakon ba a kula su gasu ba manya ba su kuma ba su gasu ba kananan yara ba. Kama a Ankara ciwon ya ci karhin su kuma yawancin su su ne ma yanzu ciwon ya kashewa.
Jamila na ga kin kama baki.
Ba magana.
Wallahi
abinda tsoro fa.
Yawwa, to Malam Lawal na san kuna iyakacin kokarin ku wajen hadakarwa da jan hankali. Wai mutane suna sauraron kamar kokarin da kuke na jan hankali da hadakar da su game da ya ma zance ne hatsarin kamuwa da wannan cuta da kuma yadda za su yi su kaucewa ma kamuwa da wannan cuta.
To na ji daɗin wannan tambaya Hajiya, wani abin farin ciki ne game da cutar sida. Akwai muradin ƙarni da aka tsara su guda takwas na duniya. Ɗaya daga cikin muradin nan shine a dakatar da yaduwar cutar sida a duniya, sannan kuma a mai da hannun agogo baya wajen ainihin yawan waɗanda take kashewa. To cikin waɗannan muradu guda takwas na duniya, cutar sida ne kaɗai aka samu cimma wannan buri. Abinda ake nihi yanzu tsakanin shekara ta 2090 zuwa shekara ta 2015 da muke ciki, yawan mutanen da ke mutuwa a sanadiyyar cutar sida ya ragu da rabi a duniya. Kuma wannan cuta yaduwanta yana raguwa har ma da kasashe masu tasowa kamar Najeriya. A Najeriya idan aka kwatanta cutar shekaru 15 da suka wuce da yanzu kusan ana samun ragowa. To wannan ya amsa tambayar da kika yi cewa shin mutane ko suna karban shawarwarin da ake yi. Lalle kam bisa ga wannan kididdiga da muke da shi ya nuna cewa ana karban shawarwari kuma an fara ganin farkon nasaran yaki da wannan cuta. Domin yanzu maganan nan da ake yi kamar a Najeriya, shugaban kasa mai girma Muhammadu Buhari ya je New York kuma ya tabbatar ma duniya cewa nan da shekara ta 2020 wato shekara biyar kenan masu zuwa, Najeriya za ta kawar da cutar yaduwar cutar sida daga uwa zuwa ga ɗanta, wanda ne maki bayanin yana ɗaya daga cikin dalilan da ke jawo yara ƙanana ɗan shekara 13 zuwa 24 ke kamuwa da wannan cuta. Saboda haka na a takaicen takaitawa mutane suna karɓan waɗannan shawarwari sai dai har yanzu da sauran runa a kaba. Domin yanzu abinda aka sa burin da aka sa shine nan da shekara ta 2030 idan aka ci gaba da wannan aiki da ake ana sa ran za a kawar da wannan cuta a doren ƙasa.
Ina da wata tambaya nan. Mafi yawanci mutanen da suka ba mu amsa ta Facebook sun yi wata magana game da yadda maza masu ma aure suke fita irin suna lalaci da mata haka, sannan kuma su zo gida mafi yawancin su suna da mata fiye da daya. Wani lokacin kuma ma saboda yawan auren saki din tunda yanzu ma da kididdiga nuna cewa baya ma kasashen jahohin arewa sun fi yawa wajen samun mata da ake saka da dama. To ta yaya za ku iya fahimtar da su mazan duk da cewa ba su da yawa kamar mata, amma wannan fita din nan da suke da kuma aure-auren da suke yi kuma rashin gwaji da suke yi na ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake iya yaɗa wannan cutar?
Gaskiya kin faɗi dalilai guda biyu: aure-aure, rashin gwaji. Zan fara da rashin gwaji. Ɗaya daga cikin matsalolin da muka fi samu shine ga maza. Za ka ga cewa mata musamman ma waɗanda suka ɗauki juna biyu suna zuwa awo, kuma a yawancin asibitocin da muke da shi waɗanda ake yin awo ana yin gwaje-gwaje. Alal misali kamar a nan jihar Kaduna, a ƙididdigan da muke da shi daga watan Janairu zuwa wajen watan Satumba an auna mata wajen 130, to wanda shi wajen kashi 64 ne na yawan mata masu ciki da ake tunanin za a auna. To amma babban matsalan shine idan aka auna mace tana da juna biyu, malaman asibitin kan ba ta shawara ta zo da mai gidanta domin shi ma a auna shi, domin ba daga sama ta dauko wannan cutar ba. Amma da kyar ake samun kashi 5 zuwa kashi 10 na mazajen da za su zo su yarda a yi masa wannan awo. So wannan ba karamin matsala ba ne. Wani abin farin ciki da nake so in kira ga mazaje shine magungunan da ake amfani da su a yanzu sun nuna cewa in dai mutum yana shan magani to idan za a kai wani matsayin da koda ma ya sadu da wata mata ba zai iya yada mata wannan cutan ba shi yasa yanzu muke bada muhimmanci na aje ai gwajin nan in aka gwada mutum aka dora shi akan magani to shi ma wani rigakafi ne na hana yaduwar wannan cutan zuwa ga sauran waɗansu mutane sannan kuma maganan aure-aure kuma da yin jima'i a waje da sauransu muna ba mazaje shawara da cewa ya kamata a ce idan mace tana da bukatan ai mata awo su bari ai mata awo don ɗaya daga cikin ma matsalolin shine sai kaga wasu matan mazajen matan hana matan su je wajen yin awo domin ka aje a gwada a gani wasu mazajen kuma sun san suna dauke da wannan cuta sai su sha magani amma ba za su bari matan su sha magani ba so yanzu abinda muke ba muhimmanci yanzu shine mu tabbatar kowa ya san matsayin shi musamman ma mazaje domin ba ma samun matsaloli da mata wajen gwada
yawa malam lawal akwai wani bayanin da wani ya mini yace akwai kaman masu kuɗi akwai wani magani ko da suke samu ne a Abuja da suke sha idan suka sha wannan magani ya kamata a musu gwaji biyu idan aka yi gwajin farko za a ga kaman wai cutar ta bata a jikin su shikenan sai su daina ba sa zuwa su yi gwaji na biyun yawanci a gwaji na biyun za a ga akwai cuta amma su daga gwajin harkon nan shikenan sai su daina shan magani kuma su daina amfani da kwaroron roba sai su yi ta jima'i da mata kuna da masaniya game da wani magani da ake samu a Abuja
to Hadiya ba wai wani magani bane ya zuwa yanzu nan maganan da ake ba wani magani da zai iya ainihin warkar da cutan sida har yanzu bincike ake yi sai dai ya danna cutan domin ya hana ta tasiri a jikin mutum ga Najeriya ga ka'idan aikin gwajin cutan sida idan aka gwada mutum aka ga yana dauke da cutan sida gwaji na farko to lalle ne sai an yi mashi gwaji na biyu domin a tabbatar cewa yana dauke da wannan cutan to don sun je sun yi gwaji na farko alal misali sun ga suna dauke da wannan cuta to idan suna shan magani matsalan da ake samu shine in dai mutum ya ci gaba da shan magani ka'in da na'im kamar yadda likita ya ce kuma na lokaci mai tsawo akan kai wani matsayi da in ma an je ba za a iya ganin wannan cutan a cikin jikin shi ba to ba wai ya nuna ƙwayan cutan ba ta nan ba ne babban hadarin shine in aka yi wannan gwajin ya ga bai ga wannan ƙwayan cutan bai warke ba mai yiwuwa ta ɓoye a cikin ɓargo ko a cikin ƙashi ko a cikin tsoka saboda haka in ya daina shan wannan maganin to cutan na nan za ta farfaɗo domin kamar su ma ta yi kuma a hankali za ta fara yaduwa ya kuma fara yaɗa ta ga sauran mutane amma babu wani magani da masu kuɗi wai ke
kamar yadda Magic Johnson ta yi mishi kenan
kai malam lawal Abubakar mun gode sosai da waɗannan bayanai da kai mana na tabbata masu saurare sun gamsu sosai mun gode kwarai sai wani lokaci idan Allah ya kai mu
to Allah shi kai mu Hajiya
to masu saurare iyakacin abin da ya sauka kenan sai kuma gobar haka idan Allah ya kai mu sake dawowa tare da ministan matasa da kuma wasanni na Najeriya a Solomon Dalum wanda za mu ci gaba da tattaunawa da shi yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Mr. Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Chang ni Halima Jimroki sallama da ku sai gobar haka da izinin Allah
sai ku yi ta fama to fa yau zalama ta zama yawa ka baro iyali nan kara bauta in ka ga mata sai ka yi ta faman ke ke yake manake zo nan in ta zo gurinsa sai ta fara cewa
sanni me kira na mi za ka bani gashi ina sauri waya ta fakati sanni in yi shampo mai na fita kare an koya ta mini bani da kosisi
sai ce ki shari in ba ta kuɗi ne nawa ne zan baki duk ma'aikatan nan ni ne ogan su kin ga mota ta ke ina da jirgi can kasa America
This program has come to you from the Voice of America, Washington.